Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 16:25 kuma 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 200.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Yau ranar 29 ga watan Agusta ta shekarar 2019. Suna Nasir Fil Hashim Kumel tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
An fara ganin haske a gwagwarmayar da ake yi ta zabar dan takarar jam'iyyar Democrats da zai kara da shugaban Amurka Donald Trump a zaben da za a gudanar shekara mai zuwa. Da alamun wasu sassan Amurka za su wasu fuskanci matsalar guguwar iskar nan mai lakabi da Hurricane Dorian. Majalisar Dinkin Duniya ta gargadi kasashen duniya akan cutar kenda.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za a ji cewa wata kungiyar matasa da hadin gwiwar cibiyar al'adun Amurka sun shirye wata muhawara don wayar da kan matasa kan tsauraran ra'ayi a jamhuriyar Niger.
Yau cikin Niger kowa ya sani kai akwai dan su dare da babu kwanci hankali, saboda shi dai mun ka diba wace anya ne zamu bi dan masallan namu kare shi ne.
Haka kuma za a ji cewa hukumar ilmantar da ƴaƴan makiyaya sun gudanar da wani taron fita a jihar Enugu.
Kowace makaranta ana daukan mutanen cikin community inda aka dauke su sai a hada da malamai, to shi kira sai a kira shi school based management committee.
Sai kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki da wa Umar za ta kawo mana da wannan al'asariya. Haka kuma za mu kawo muku wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuke kira kuna ko kuma kuke aiko mana ta email. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
An fara ganin haske a gwagwarmayar da ake yi ta zabar dan takarar jam'iyyar Democrats da zai kara da shugaban Amurka Donald Trump a zaben da za a gudanar shekara mai zuwa. Jerin mutane da suka rika fita ta kara kusan kullum, inda aka samu kusan mutane 20 da suka tsaya takara, ya fara raguwa. A jiya Laraba ne Senator Christian Gillibrand ta bayyana cewa za ta janye takararta sakamakon rashin masu goyon baya. Tana daga cikin 'yan takarar da ba su yi nasarar shiga rukunin muhawara da za a yi nan gaba a watan Satumba ba. Bayan ita, babu wani daga cikin 'yan takarar da ba su yi nasarar shiga muhawarar gaba da ya bayyana ficewa daga takarar shugaban kasar ba. Bayan da yankin Puerto Rico ya tsallake rijiya da baya, ana sa ran cewa mahaukaciyar guguwar iskar nan mai lakabin Dorian ta nufi yankin Bahamas, wanda kuma shine yanki mafi girma a Amurka, yayin da karfin iskar yake karuwa. Cibiyar kula da al'amura da suka shafi mahaukaciyar guguwar da ke tafe da ruwan sama ta Amurka ta ce karfin iskar ta kai gudun kilomita 140 a sa'a guda. Masana suna harsashen cewa iskar za ta isa arewacin Bahamas a ranar Asabar da yamma, yayin da ake sa ran cewa za ta isa jihar Florida tsakanin ranar Lahadi da Litinin. Gwamnan jihar Florida Ron DeSantis tuni ya ayyana dokar ta ɓaci a jihar domin ma'aikata su samu damar ɗaukan matakan kariya daga irin ta'adin da iskar ka iya haifarwa wanda yake zuwa tare da ruwa kamar da bakin ƙwarya. A yau Alhamis ne shugaba Trump shi ma ya aika sakon jan hankali wa hukumomin jihar a shafinsa na Twitter cewa Florida su tashi tsaye. Masu sauraro kada ku manta, labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka daga Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya ku ta gargadi kasashen duniya cewa akwai hadari babba da ka iya kasancewa idan ba su dauki matakan kariya game da yaduwar cutar kenda ba. Kimanin mutane 1,365 ne suka kamu da cutar a fadin duniya bana. Wannan shine mafi yawan adadin da aka samu na mutane da suka kamu da cutar tun shekara ta 2016. Kungiyar Lafiya ta Duniyar ta ce wannan adadi ya kusan ninka yawan mutane da suka kamu da cutar sau uku a daidai wannan lokaci bara. Duba ga cewa da akwai sauran watanni 4 kafin shekarar nan ta zo ƙarshe, ta ce da alamun al'amuranka daɗa muni. Ƙungiyar ta ce in banda yankunan ƙasar Amurka sai ƙaruwar samun cutar ake yi a ko'ina a duniya. Darakta mai kula da sashe da ke kula da magungunan rigakafi da bayanan cututtuka ta ƙungiyar WHO, Kate O'Brien ta ce, "Sam koma baya ake samu a duniya kuma ba a kan hanyar kauda cutar da a zahiri abu ne mai yiwuwa ba a kawo shekara ta 2020. Tana cewa,
"We are absolutely backsliding on the measles situation, and that
kuma da yakar cutar kyanda. Kuma lallai wannan al'amari ne mai tada hankali game da lafiyar yara, ba ma yara kawai ba, har ma da manya da matasa. Kuma kamar yadda na bayyana baya, abin da haka ke nufi shine tabbas akwai ayar tambaya game da shirinmu na rigakafi." Ministan harkokin wajen kasar Iran Muhammad Javad Zarif ya bayyana cewa idan kasar Amurka tana so su koma teburin tattaunawa da ita, to ya zama wajibi ta yi aiki da yarjejeniyar da suka tsayar da ta rage wa Iran damar ci gaba da ayyukan nukiliya, a kuma saka mata da rage yawan takunkumin da ta kakaba wa Iran din. Da yake jawabi a Malaysia a yau Alhamis, Zarif ya zargi Amurka da yi wa al'amuran wato al'ummar Iran ta'addancin tattalin arziki. Ya yi misali da janyewar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi daga yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2015, biyo bayan tattaunawa ta tsawon shekaru biyu da kasashen Amurka, Birtaniya, China, Faransa, Rasha, Jamus da gamayyar kasashen Turai suka yi. Trump ya kasance babban mai sukan wannan yarjejeniyar mallakar makaman nukiliya din, inda ya bayyana cewa an baiwa Iran babbar dama, bayan haka kuma ya bar tattaunawar da damarmakin Iran ta mallaki makaman kare-kare dangi cikin sauki. Iran ko ta sha faɗin cewa ita ayyukan nukiliyanta na zaman lafiya ne. China ta sake aika jami'an soja zuwa barikin sojanta a Hong Kong yayin da ƙasar take ci gaba da fuskantar rikicin siyasa mafi muni tunda Hong Kong din ta koma ƙarƙashin mulkin China a shekara ta 1997. Kamfanin dillancin Xinhua, wanda yake ƙarƙashin ikon gwamnatin ƙasar, a yau Alhamis ne ya bayyana cewa aika jami'an soja da kayayyakin aiki zuwa barikin sojan da mutane wanda yake cibiyar kasuwancin kasar wani mataki ne na karɓa-karɓa da ake yi da ma'aikatan. Gidan
labaran duniya ka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a jamhuriyar Niger wata kungiyar matasa da haɗin gwiwar cibiyar al'adun Amurka sun shirya wata muhawara bayyana jama'a da nufin faɗakar da matasa illolin da ke tattare da tsauraran ra'ayin addini, musamman ma a wannan lokaci da kungiyoyin ta'addanci ke fakewa da addini don tafkata asa. Wakilin muryar Amurka a mai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
L'Islam will propose le juste milieu. Tout extrémisme est interdit en Islam.
Sheikh Bizo Umar kenan ɗaya daga cikin malaman da ke gabatar da wa'azin musulunci a jamhuriyar Niger. A nan yana fayyace ainihin abubuwan da musulunci ya zo da su domin kyautata mu'amala da abokan zama, saɓanin yadda a yau masu tsatsauran ra'ayi ke fice gona da iri akan maganar da ta shafi addini. Malamin na cewa musulunci addini ne da ke buƙatar wanda ya imani a kansa ya tsaya a tsakiya. Tursasawa ko musgunawa ɗabi'u ne na kaucewa hanyar Allah.
Islam dans son texte il dit que Allah qui l'a révélé il veut que nous soyons au juste milieu. Toute extrémité n'est pas islamique.
Ƙungiyar matasan da suka samu guraben karatu kyauta a ƙasar Amurka a ƙarƙashin tsarin da ake kira Niger USA IVLP Alumni Association ce ta shirya wannan taro a matsayin rigakafin barazanar da matasa ke fuskanta daga tarkon kungiyoyin ta'addancin da ke da sansani a yankin Sahel, inji shugabanta Morira Fan.
Yau cikin Niger kowa ya sani kai akwai waɗansu gare da babu kwanci hankali, saboda shi ne muka diba wace hanya ne za mu bi don matsalar nan mu kare da shi ne. Don saboda shi ne muka tayi wani conference ya zo ya bayar da bayani don mu san eske in mun binye haddinin mutane suna su bari abin su kenan gai mu duk mun yadda da Allah tilas in muna so mu yi kokawa da wadan gabu da ba su da kyawu sai mu tayi mu aiki da addinin mu saboda shi da mun kiro malam bizo ya zo ya ban ban dan mu sai eske in mun bi hannu addini mutanen matasa suna yi su bari abin su kenan gai da bai da kyawu cikin garin mu
mahalarta wannan muhawara sun yaba da wannan yunkuri da suke ganin zai ankarar da matasa su yi taka tsantsan da dukkan wani ta yin da ke kama da na masu tayar da kayar baya koreke Nasir Godo dalibi a jami'ar Yamai na cewa dole ne shugabannin Afirka su canza hali muddin ana son kare matasa daga aika aika
duk wannan abubuwan da tashi hankali da ake cikin duniya surtu kasashen na Afirka talauci ne bincin talauci akwai jahilci wannan jahilci dan a yake shi ya kulcin ya kamata a saya a sanya za a yi ba sai ecol zai iya sa dan talaka ya zama shugaban kasa kai da baka ba mutum aiki ba baka ba shi ilimi ba baka ba shi lahiya ba ka zo ka tambaye shi kace bai aihu ko bai kaza ba shi wa
ofishin jakadancin Amurka ne ya dauki dawainiyar wannan muhawara wacce za a ci gaba da yada makamantanta a sassan nishar dan karfafa zaman lafiya mai dorewa in ji shugaban cibiyar raya al'adun Amurka Mr. John Doe Sule Mumuni Barma Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulemu Mumuni Barma. To idan muka leka jihar Enugu ta Najeriya, hukumar ilmantar da ƴaƴan makiyaya ta ƙasa ce ta gudanar da wani taron bita domin ƙarfafa ƙwarin gwiwa aikinta kamar yadda za a ji a wannan rahoton na Alphonsus Okurigwe.
Hukumar ilmantar da ƴaƴan makiyaya ta ƙasa wato National Commission for Nomadic Education ta ce tana ƙara zage dantse wajen tabbatar da cimma manufofin nata lamarin da yasa ta gudanar da wani taron bita a jihar Enugu da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya Farfesa Bashir Haruna Usman shine sakataren zartarwa na wannan hukumar kuma ya bayyana makasudin taron
wannan taro ana yin sa ai training din committees da muke da su a makarantu wato committees da nake nufi shine a kowace makaranta ana daukan mutanen cikin community idan aka dauke su sai a hada da malamai to shike da sai a kira shi school based management committee wato wayannan committee din ko wayannan membobin su ne za su hadu su dinga tafiyar da al'amuran wannan makaranta to sai muka ji akan wannan kaman zai taimaka wa gwamnati wajen tafiyar da al'amuran tsakanin makaranta da community bisa ga kuma akan cewa akwai ƴan tashe-tashen hankula tsakanin makiyaya da manoma muka ce to mutanen mu na nomadic yana da kyau su ma mu kira su mu kara jaddada musu yadda ake zamantakewa tsakanin community da makarantu sai mu tsara musu wa'ensu abubuwa da ƙanana abubuwa kaman su lura da yara su lura da malamai ko suna koyarwa yadda ya kamata a ce ɗan aji biyar an koyar masa daidan aji biyar ɗan aji uku an koyar masa daidan aji uku kar ya zama na ɗan aji biyar yana da ilimin ɗan aji uku ne kawai shine kaman learning achievements so yana da kyau iyaye da kuma community su dinga lura to shine sai aka forming committees din na across duk nomadic schools shine muke bi muna gaggaya musu abubuwan da za su lura da su
yayin da an samu ƙarin bayani daga bakin ɗaya daga cikin daraktocin hukumar
sunana Muhammad Dan Iyayen Nafati ni ne director na wayar da kan jama'a da kuma inganta rayuwar matan makiyaya wannan taro dai mun shirya shi ne domin shugabanni wato shugaba da kuma sakatare na kungiyoyin gudanar da makarantu ma'ana school based management committees mun shirya shi saboda mu ƙara fahimtar da su mu ƙara jaddada musu yadda ya kamata a tsara ayyukan waɗannan kungiyoyi yadda za a fahimtar da su yadda za su gane yadda ake gudanar da waɗannan kungiyoyi kuma mun ƙara faɗakar da su cewa su ne jigo a wajen harkan gudanar da makarantun ƴaƴan makiyaya
Alphonsus Okurigwe muryar Amurka daga Enugu Najeriya
To a gaida Alphonsus Okurigwe har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa karfe 11:14 na safe ga shirinmu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu tattauna ne akan cutar vesico-vaginal fistula wato VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance. VVF wanda ake kira da yoyon fitsari a Hausance cuta ce dake aukuwa idan aka samu rami tsakanin mafitsara da kuma matattarar fitsari. Tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman dake aiki da babban asibitin kasa na Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci.
Barka mu dai.
Masu sauraron mu zasu so su ji karin bayani akan cutar VVF wato yoyon fitsari.
Vesico-vaginal fistula turance shine yoyon fitsari kuma wani ciwo ne da yake tasowa akan mafitsaran mace idan an samu abnormal connection tsakanin namomin jiki guda biyu. Dan wannan connection bai warke ya toshe ba, sai kaga ya zama channel da wani abu dake can gangan zai iya biyowa idan ba abu mai girma da yafi girman ramin ba. Kuma kowa ya san ruwa, koda maimakon idan alura ne, idan ruwa yana nan gefe zai iya biyowa idan alura ya je koma wancan gefe. A bisa ga bayani da yanda zan iya yi muku bayani shine yake faruwa a farjin mace da mafitsaran mace yakan kawo damuwa yoyon fitsari.
Me ke kawo wannan matsala ta yoyon fitsari?
Abubuwa da dama yana kawo wannan matsalai, amma mafi yawancin wannan yoyon fitsari yana faruwa a bisa ga mace ta haihu yaro. Idan an yi ciki ba damuwa, abinda ya kama daga nakuda zuwa lokacin da yaro zai fito, to idan ya zo da damuwa, to ko an zo an fi da yaro, to yana sa ciwo a farjin mace zuwa wajen mafitsaran mace. Idan zai in bai warke ya toshe ba, to sai warke bar rami tsakanin mafitsaran mace da farjin mace. Ta wannan rami ko anya shine fitsari zai ta gangarowa ba wani kamawa zuwa farjin mace ya ta fita a yau da kullum.
Menene alaman wannan cutar?
Alaman shine na farko idan ya faru ne ta hanyar nakuda, wanda shine yawancin hanyoyin da yake faruwa, to za ka ga mace zai zama to mace da ta taba haihuwa, haihuwan kuma ya zo da larura. Kila yaro bai yayi girma sosai, bata iya haihu ba, ta yi nakuda kwana ɗaya biyu zuwa uku, yaro ya mutu. A bisa ga wannan ma sai aka je asibiti sai da aka cire yaro da tiyata. To sai ka ga idan kana da wannan labari ko kuma mace mai iri wannan labarin aihuwan da ta yi, idan tana jin lema-lema yau da kullum a can wajen farjinta, ko kuma ainihin fitsari yana zuba tana ganin ruwan fitsari na fita ba control, za a iya cewa tana da yoyon fitsari ita kanta. Idan ruwan kuma ainihin fitsari ne, za ta ji karne ko warin fitsari. Mafi yawanci yanda yake nuni kenan. Fitsari saboda sinadarin da ke ciki, idan ya zauna yana karne din nan an samu reaction ya koma ammonia. Ammonia sinadari ne da ya taba ainihin fatan mutum, yau da kullum yakan dan kona shi. Sai ka ga mace za ta samu kuna a ta wajen kafahunta zuwa wajen farjinta. In bata samu wani launi kuma a lokacin da ta haihuwa, kaman wasu nerves da suka zo kafan mace ya samu damuwa lokacin da ta samu wannan obstruction din, to za ta iya yin gingishi ko kuma ta samu wasu ciwo na wannan kafan. To hanyoyi da dama kenan, amma yawanci shine fitsari zai ta zuba ba kangi.
A cikin mata suwaye suka fi kamuwa da cutar?
Mata dai masu haihuwa sun fi kamuwa da shi. A cikin su kuma wanda yara kanana ne, wato teenagers, wanda basu gama girma ba suka yi ciki, yawanci koda yaro bai yi girma sosai ba, ainihin kugun da kasusuwan basu yi kwari da za ta iya haihuwa da kanta ba, sai kaga ta samu obstruction ko kuma obstructed labor. Idan kuma ba samu ainihin relieving wannan obstruction da wuri ba, to sai kaga ya zo ya zama obstructive fistula saboda ciwon. Na biyu, idan ba mata irin ba wanda jikinsu sun yi kwari ne, idan an samu yaro da ya koshi sosai wanda muke cewa fetal microsomia, to ana iya samu obstruction. Ma jikin ya yi kwari amma yaron ya yi girma da yawa, ta kasa haihuwa, kuma tana cikin nakuda ba ta samu relief da wuri ba. Wani sa'i ma wani ayyuka a taimakon mace game da haihuwa wanda muke cewa destructive deliveries yakan zo wani lukun lokaci da ciwo, that is injury to the bladder, wanda zai iya resulting in wannan yoyon fitsari. Wayannan muna ce da su complication of destructive operations during deliveries. A wasu kuma saboda ciwo ne, kamar infection of the urinary tracts, yakan sa ciwo ya fara daga urinary tract ya gangara ya zo ya bulla rami har zuwa farjin mace. Muna ce da shi a turance watering can perineum. Yana iya samu namiji na mata, shine zai kawo mata yoyon fitsari. Ko kuma idan an yi wani aiki, gynecological operations a cikin reproductive organ na mace, complications din da ake samu wani lokaci shine injury to the bladder. Idan ba gano injury din ba, a yi maganin shi lokacin da aka yi operation ba, to sai kaga zai zo ya soma ya zama yoyon fitsari. Ko kuma idan mace tana da ciwon daji da aka yi mata magani da x-ray, that is radiation, cikin warkewa da narkar da kwayoyin cancers din yakan result in yoyon fitsari ma mace. To yawanci yanda mata suke kamuwa da shi kenan.
To likita kai bayanin cewa mata masu kananan shekaru su ne suka fi kamuwa da cutar, musamman ma idan kugun su bai kware ba, suka dauki ciki wajen haihuwa. To kamar daga shekara nawa ne za iya cewa eh mace za ta iya haihuwa?
Yanda zan bada wannan amsa shine, a bisa dokar Nigeria, mace ta zama adult da abunda ana bukata daga jikin adult za a iya sa ta kuma ta yi shine daga shekara 18. To amma yawanci sai ka ga yanayin jikin mutum ma yana da rawan gani a wannan maganan da muke yi, saboda sai ka ga yarinya yar 16 amma ga ta gabjejiya da jiki kaman wanda ta kai shekara 45. To iri wayannan in dai ba wani babban yaro ta yi cikin sa ba, za ta iya haifar da yaro ba damuwa. Sai ka ga kuma mace tana da shekara 32 amma yar fitra ita, to iri wannan koda normal size baby ta yi ciki, sai dai a yi awo sosai a duba in ba za ta iya ba, kada a bari ma ta shiga nakuda, a yi mata tiyata fi da yaro.
Menene abu na farko da ya kamata a yi wa mace wacce ta kamu da wannan cutar?
Abu na farko da ne a gani na zan fada cewa a yi ma mace da ta kamu da ciwon yoyon fitsari shine support, ba isolation ko kuma stigmatization za a yi ba. Nuna soyayya ga ita da kuma soyayya neman mafita ga wannan matsala da ta shiga. Idan wannan na nan, sai a neme zuwa asibiti ta ina ne za a samu maganin wannan ciwo. Idan kuma an zo an samu maganin, a bita da soyayyan nan da na fada, da in ma ta sake yin ciki a bar ta samu ta yi awon ciki, sai kuma ta je ta haihuwa a asibitin da za a iya yin tiyata. Saboda idan an yi aikin yoyon fitsari kuma Allah ya bada sa'a ya kama, ba hana ciki ake yi ba, indai tana so ta haihu. Kuma idan Allah ya kawo ciki ba laifi. Laifi shine an yi ciki bayan wannan ba je awo ba, an tashi haihuwa ba ma je asibitin da idan ya zo da tangarda za a iya yi mai tiyata a fidda yaro ba. Nan ne matsala yake.
Yaya ake jinyar wannan matsala ta yoyon fitsari?
Idan wanda ya faru ne bisa ga haihuwa, idan an je asibiti za a iya sa mata katheter, fitsari ya ta fita a cikin katheter. To in karami ne, ramin zai iya warkewa ya toshe bayan sati 1-2 idan an cire katheter, sai ka ga ba yoyon fitsari kuma. Amma in tsoho ne, tsohon yoyon fitsari ne, to ko ka sa katheter dai ka sa mai kangi, ba zai ta zuba a jikin mace ya kuna mata jiki da sauransu ba, amma ramin ba zai toshe ba, domin ramin ya balaga, so ya zama permanently, yanda in an huje kunne da za a sa dan kunne, bayan an gama gashi sai ka ga ramin nan har mutum ya mutu ba zai toshe ba, to aka wannan tsohon yoyon fitsari yake. To iri wannan sai an yi mata tiyata, akan rufe shi, idan kuma Allah ya bada sa'a da nasara ya kamu, sai ka ga ya rufu. Bayan an ya rufu, in an cire katheter, sai ta za ta yi fitsari da kanta, fitsarin ba zai ta yoyo da kanshi ba, daya daga cikin hanyar na jinya kenan. Idan kuma Allah ya sauke ya lalace sosai, kaman an tsohon abu ne, ko kuma an yi gyara sau daya bai kama, an yi sau biyu ba, an yi sau uku bai kama ba, ko kuma babban rami ne a lalubo namomin jiki ta wajen, a yi mai shinge a zo a rufe shi ya gagara, to sai dai an koma da hanyar fitsari ya ta fita daga jikin abdomen a wannan lokacin. To idan an yi wannan, akwai katheter da hanyoyin zamani da ake likewa, yanda ake yi nan, idan an kai bayan gida yana fita ta jikin mutum saboda damuwa a ta anus, wannan shi ma treatment ne, amma shi treatment ne wanda ya lalace sosai, aka mutum zai zama da wannan manage din fitsari da kanka, ba sai sai ya fito ta wajen farji da zai ba zai samu control ba.
Wani jan hankali za ka yi wa mata wajen ganin cewa in suka ga wannan matsala irin haka su zo asibiti ba wai sai abu ya lalace ba kafin a ce za a zo asibiti?
Jan hankali da zan yi nan shine kada mu boye abin da ke damu. Ko da mutum ɗaya ne da ka san za ka yi ya shawara da shi na can ciki, to ka neme ce wance kaza ko wane kaza, kai na gani abu fa ban gane ba. To daga nan ka fara neman solution na problem kenan. Daga wannan kuma a je asibiti, ba wai a tashi ana yi a cikin bayan fage a je nan a je can a je nan a je can ana neman magani ba. Wannan yana sa sai damuwa ya tsufa ya lalace, da in an ma fito asibiti maganin shi ya zama sai an yi da gaske kafin a kama. Inda an fito da wuri da catheter shi kadai ma yin karami ne zai healing da kanshi.
Kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka abinda zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Idris Muhammad Liman.
Sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
To madalla a gaida Hawwa Umar, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ka aika mana ta email.
A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda. Ya ce ci gaba da samun ƙaruwar taɓarɓarewar tsaro a wasu sassan jihar Katsina wani abin takaici ne matuƙa, duba yadda jihar take mahaifar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Muna kira ga hukumomin jihar da su yi koyi da hukumomin jihar mu ta Zamfara wajen lalubo hanyoyin shawo kan matsalolin. Kasancewar gwamnatin tarayya ta gaza wajen kare rayuka da dukiyoyin al'ummar jihar. Daga nan sai sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Murtala Balaharka da Nura Balaharka da kuma Aliyu Balaharka. Suka ce salam VOA Hausa, muna miƙa fatan alheri ga ɗaukacin ministoci da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya naɗa. Allah ya ba su ikon sauke wannan nauyi da aka ɗora musu, kuma muna kira a gare su da su ƙara jajircewa wajen kawo sauki a duk guraben aikin da aka ba su. Bayan haka muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya, amin. Saƙonmu na gaba ya fito ne daga Haruna Abdulmumin Maigudu. Ya ce don Allah ku ba mu dama kamar yadda kuka saba ba mu, da mu mai kira ga gwamnatin ƙasar mu Najeriya da ta cire rigar kariya ga gwamnoni da sauran ma'aikatan gwamnati. Domin muddin aka ce akwai rigar kariya ga ma'aikatan, to fa za su ringa cin karansu ne ba babbaka. Muna fatan za a duba wannan kira namu, mun gode. To jama'a, ku ci gaba da aiko mana saƙonninku da ra'ayoyinku. Mun gode, mu huta lafiya.
To madalla a gaida Binta Sero. To yanzu kuma lokaci ne da za mu dawo muku da takardun labarin duniya.
An fara ganin haske a gwagwarmayar da ake yi ta zaɓar ɗan takarar jam'iyyar Democrats da zai kara da shugaban Amurka Donald Trump a zaɓen da za a gudanar shekara mai zuwa. Bayan yankin Puerto Rico ya tsallake rijiya da baya, ana sa ran cewa mahaukaciyar guguwar iskar nan mai lakabi da Dorian ta nufi yankin Bahamas, wanda kuma shine yanki mafi girma na Amurka, yayin da karfin iskar yake dada karuwa. Cibiyar kula da al'amura da suka shafi mahaukaciyar guguwar da ke tafe da ruwan sama ta Amurka ce ta ce karfin iskar ta kai gudun kilomita 140 a sa'a guda.
To madalla a gaishe ki. Kafin mu sallama, zan yi amfani da wannan damar wajen miƙa sakon gaisuwa ta da taya murna ga ango Ado Salati Gomogoma ga Annabi Rajau da amaryarsa Saratu, wanda za daura auren su ranar Lahadi, ranar 1 ga watan Satumba kenan, da misalin karfe 2:30 na rana a garin Marga dake jihar Neja. To Allah ya bada zaman lafiya. Masu sauraro, anan muka karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma anjima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kada a manta, za a iza ta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya na gabatar da shirin, da kuma malama Nadiya da malama Julie, sai kuma injiniyan mu na yau Dan Crawford, ni Sarfila Hashin Gumar ke cewa kada ku kwashe rediyon ku, yanzu kuma sai yau da gobe.